أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبركم ودكما سعدوا دكو أتكم وانا اللوكة بايان هوتون من تيغوما إن شاء الله وكم ونساك داوة تارد مالم مالن سنو دزوا
سنو الماجر مالم
تو مالن arabar da muke dauke da ita a cikin wannan kuma tsaraba ce wadda take gaskiya mai amfani wadda ake bukata cikin wannan heda ruwan da mutun zai sha lokacin da yake shirwa heda abincin da kake bukata saboda abinci dan baka ci shi ba saka abun nan ba amma shi kuma ilimi fa
gaskiya ne
kar zaka shi kai asara ta duniya da ta lahira
haka
na haka a wannan maudu'in da zamu tashi akan shi insha Allah ta'ala anwa'ul fiqh
na'am
ashi insha Allah shi zamu tattauna ta da malan bi iznillahi ta'ala farko dai malan sannu da zuwa
sannu sannu akramakumullah
to malan dai kuma ayi ta hankuri da mu saboda abawa ne
Allah dai Allah ya kama muna
to malan abunda muna ta jin ana fiqh shi mi ake nuhi da shi mi at ta'arifin shi
to ana cewa faqiha ya fahimci abu yafqahu yana fahimta sannan ana cewa faquha ayima wato qafun dhamma wanda duk fi'ilin da ya zama to dhamma gare shi tsakiya to mudari'in shi ma dhamma gare shi a ilmi sarf faquha yafquhu sara faqihan kenan an ce faquha ya zama malamin fiqhu amma an ce faqiha ya fahimci al'amari to asalin kalma ta al-fiqh da larabci tana nuhin fahimta an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce fa mali ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha bai samu wadannan mutanen ba su busu kusa su fahimci zance ba to sannan kuma wadansu malamai sun ce al-fiqh huwa al-fahm da al-fiqh da al-fahm mahannasu daya amma Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya tafi cewa al-fiqh huwa al-fahm ad-daqiq wato fahimta ce mai zurfi ko mai kaifi ko mai kaihi in mun ka fada ma'ana kenan ya saba mu fahimta kawai a fahimta ta wadda ta yi zurfi sosai to shi ake nuhi da al-fiqh ala abin nan amma an ka ce al-fiqh a shari'a ana nufin mutun ya zam ma'rifatul al-adilla wato al-tafsiliya shine ka san dalilai na ilimin shari'a al-mufassala wanda an rarrabe su sabanin shi usulul fiqhi ma'rifatul adilla al-ijmaliya shine ka san mas'aloli na ilimin shari'a amma wanda suke a jumlace kenan shi usulul fiqhi a jumlace yake tunda usul na shi kuma fiqhu a fayyace yake amma kowanne daga cikin su yana tafiya tare da wani domin sanin adilla a jumlace yana taimakawa wajen fitar da hukunci amma kuma sai kai karatu zaka fayyace su shi ko sanin su a fayyace bai domin baka iya kafa dalili sai ka san su a jumlace ina fata an fahimce ni to wallahi ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin
kenan in sun samu na kenan usul din da shi ya kamata
mu kwarai ku
da asali ko
shine a asali duk da yake kuma mu nan zaka iske ma da yawan mutane sun karanta fiqhun na ma bu su karanta shi usul din ba eh su ko zaka iske wanda ya takhasusi a usul shi ko bai karanta fiqhu wajen malamai ba to kaga wanda akwai matsala sai ka karanta fiqhu a zaure kuma yanzu inda ake karanta usulul fiqh ma yanzu kamar irin su Mauritania da sauran kasashe suna karanta da usulul fiqh ma har a zaure sai ka karanta su duka gaba daya in kuma nan wajajen mu ne ka karanta usulul fiqh a zaure in ka san malamin usulul fiqh ma a zaure ka karanta kuma in ka je jami'a kuma ka karanta usulul fiqh Allah ya taimake mu
malamin nan ga ina ganin kamar
to a'a ba a cewa babu amma yayi karamci dan in ka diba Abdullahi Ngondu yana da alfiya cikin usulul fiqh eh Abdullahi Ngondu kana Sheikh Usman bin Firwadi wanda yake nuna cewa kenan ilimin akwai shi amma karamci yayi a wajajen mu wallahi ta'ala a'lam
Allah ya saka da malamin abu na biyu da muke son tambaya fiqhul mazahibul arba
to wannan saboda mutun shi san nau'i na fiqhu muna da mazhabobi guda hudu wanda ake aiki da su mazhaba ta Abu Hanifa tunda Abu Hanifa shine wanda ya gabace su sai mazhaba ta Imam Malik wanda shine na biyu sai mazhaba ta Imam Shafi'i na uku a zamanin nake nufi ba ba wani raina mazhaban wani ba eh ta hudu kuma mazhaba ta Ahmad bin Hanbal
dan yana bukatar tambayi saboda
wata maliki ya ba haka to kuma idan muka duba shi Abu Hanifa ya rayu a Iraq Imam Shafi'i kuma ya ance kamar dukkan malaman mazhabobi sun yi karatu ga wadansu amma wannan magana ba gaskiya bace Imam Malik bai bar Madina ba bai yi karatu ga Abu Hanifa ba amma Imam Shafi'i yayi karatu ga Imam Malik sannan kuma shi Imam Ahmad bin Hanbal yayi karatu ga Imam Shafi'i a lokacin da yaje a Baghdad ina fata an fahimce ni to dan haka dai wadannan su ne mazhabobi guda hudu wadanda ya kamata mu san su a fiqh kinan ana iya cewa fiqh al-Maliki fiqh al-Shafi'i fiqh Abu Hanifa da fiqh Ahmad bin Hanbal to sai dai abin da ya kamata mu fahimta anan abu na farko shine cewa waɗannan fiqhohin akwai magana da su waɗanda suka aza mazhabar suka fada akwai abin da daliban su waɗanda suka karatu gare su ko daliban su suka fada sai yasa anka ce mazhaba ta Imam Malik ba qaulu Imam Malik ba akwai bambanci tsakanin mazhab Imam Malik da qaulu Imam Malik in an ce qaulu Imam Malik magana da Imam Malik ya faɗa in an ce mazhaba ta Imam Malik tana yiwa abinda Imam Malik ya faɗa ne koko abinda malaman mazhaban Imam Malik suka faɗa ina fata an fahimci ni musamman ma shi Imam Shafi'i kaga shi na da al-ahd al-qadim shi na da al-ahd al-jadid lokacin da yana gabasin duniya tsakanin Makka da Madina da Baghdad yana da mazhaba tashi da yazo a Misra tunda yayo gudu lokacin da aka shirya mishi sharrin cewa ya shirya kitsan juyin mulki har aka so a kashe shi daga baya dai sarki ya kira shi ya tambaye shi ya ce to ai ni waɗanda ake cewa na goyi bayan su da kai da su dujini na ne wa zan fifita akan wani to sai yasa aka sake shi shikenan sai Imam Shafi'i ya baro ma wannan yankin ya dawo Misra a can yar rasu an gane ko a Misra to kaga a wannan lokaci kuma sai fatawoyin su suka canza shi yasa ma magana Imam Shafi'i yana son a santa al-qadima da kuma wato al-muta'akhira ko al-haditha to kaga yana da kyau mutun ya san ko wace mazhaba yana da kyau kai karatun mazhaba guda ka kware cikin ta to sai kuma ka san sauran mazhabobin kaga mun kawo littafin da suke bayani kan mazhabobi kamar yanzu bidayatul mujtahid ga wanda yake dalibi da kuma al-mughni ibn qudama da kuma mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya kaga suna kawo mazhabobi to a takaice dai an ce fiqhu nawani ko fiqhu nawani muna da mazhabobi guda hudu to wannan a takaice shine fiqhul mazahib al-arba'a
saboda mutane da yawa malam asrar rabiwa magana Imam Maliki
da kuma mazhaba ta Imam Malik eh haka eh
kuma da maganganu na daliban shi da
sauransu yawa kuma da alqaulur rajih fil mazhab eh magana da ita aka rinjaye a cikin mazhaba ko da akwai maganganu daban-daban to wacce ce aka fi aiki da ita a cikin mazhaba shi yasa zaka ga mai mukhtasar ya ce qaulani ko aqwalun in ma sun fi haka sai ka ji ya ce taraddudun kaga taraddud shine kai da kawo amma malaman zauri malaman mu sai sun ce taraddudun eh mu malamai magana ta yawa kenan yawa
Allah ya saka da
ni amin amin kina sai an san cikin mazhaba wani zance ne suka fi irin jaye suwa a kafa musu hujja da cewa ga maganar da suka fi aiki da ita
kware
kuma kowane daga cikin su yana da littattafan da suna da girma kaga mu dawwana cikin mazhab na Imam Malik kaga in muka diba al-Hawi fil fiqh al-Shafi'iyya al-Mabsut a cikin fiqh al-Hanafiyya sai kuma al-Mughni cikin fiqh al-Hanbali da kuma sauran su koce da mazhabar tana da manyan littattafan da ake komawa zuwa gare su na fata an fahimta
eh insha Allah Allah ya saka da alheri
amin amin
abu na uku fiqhul waqi'
to in an ka ce fiqhul waqi' shine fiqh wanda bai hita cikin wadannan mazhabobin ba amma an fitar da shi ne saboda kowane zamani yana da wadansu abubuwa wadanda za su zo tana yiwa can wani zamani ba a san su ba to shi yasa ake cewa fiqhul waqi' kahin malami ya bada fatawa yana da kyau ya san zamanin da yake ciki yana da kyau ya san kuma mutanen da yake mu'amala da su kuma yana son ya san wanda yayi masa fatawa domin tana yiwa wani yana son ya maka fatawa ne dan ka halatta mishi abinda a haram ya je ya ci gaba da aikatawa ko ko ji an ce ai makruhi na sai ce to ai babu lahi tunda makruhi na bari mu je mu ci gaba da aikata abin mu to alwaqi dai ana son ka san halin da ake ciki wanda kaga kamar yanzu zamanin da muke ciki karanta littattafan da suke magana kan abubuwan da ke faruwa a zamani yana taimaka maka sauraron radio zai taimaka maka sanin duniyar da kake ciki aiki da irin su internet ba daidai gurgudu ba tare da bata lokaci ba TV sauraron labarai da waɗansu shirye-shirye waɗanda suke da alaka da addini ko suke da alaka da duniyar yau irin su National Geographic zaga suna kawo tarihin duniya da halittun duniya da wani abu in mutun ya samu dama yana iya sauraron wannan saboda ya san duniyar da yake ciki dan kakkata ka san nasu amma baka san duniyar da kake ci ba sai ka bada fatawa wanda za ta zo ta zama to hatsari ina fata an fahimce ni shi yasa ake kiransa fiqhul waqi' ka san waqi' inda kake ciki zamanin da kake ciki malamin da bai san zamanin sa ba sai ka iske wajen da awato abin zai zama to masa matsala amma wajen karantarwa babu matsala littafanka zaka karantar da su da ka sani amma wajen bada fatawa ko da to in baka san zamani ba za ka wahala kwarai da gaske ko dubo ka kuma za ta yi tasiri ba
aw gaskiya shine Allah ya saka da alheri
amin amin
mallan mi ake ne da fiqhul ma'alat
fiqhul ma'alat shine ana nufin shi ma duk karkashin fiqh ho danga guda hudu yake amma ana nufin ma'al shine abin da zai koma karshen abu kafin ka bada fatawa ya kamata ka kalli mi za ta haifar a cikin al'umma kafin ka fassara mu mutane wani hadisi ka tsaya ka gani in bai zama towa fitina gare su kafin ka fassara mu mutane aya ka tsaya ka gani in abin ba zai zama to fitina gare su ba ba wai sanin dai ake bukata ba shin inda za a bada abin nan ya dace ko ko bai dace ba in ka zo kai mu mutane wani bayanin wadansu ayoyi karshen ta ka za musu matsala to shi yasa ake kiran fiqhul ma'alat ka kalli karkon fatawakka yanzu kaga masu cewa ayi jihadi suna son su sai aka tambaye su me yasa kuke yin wannan su ce kishin addini kuma suna son su kawo gyara kuma suna son al'umma musulmi ta ci gaba suna son su kafa daular ta musulunci amma yanzu idan da za su tsaya su yi nazarin cewa duk inda an kai zancin da awar jihadi ruguza kasashen musulmi dina ake yi babu kasa guda wanda aka yi iddia'in jihadi a yanzu aka zo aka ci gaba boko haram abinda ta kawo kashe bayan Allah kashe hafizai ruguza makarantun alqur'ani kariya gwamnatin Najeriya ta sa mafi yawancin arzikin da kamata a je a sashi cikin noma da cigaban kasa an kuma an kai shi wajen turawa ana shi wajen jirage makuddan biliyoyi kwanakin nan ma na je an ci wasu jirage a kasa America waɗanda sai da Najeriya ta kai shekara nawa tara bayan America ta sayar mata da makamai takiya makuddan biliyoyi saboda a yake su to kaga da sun tsaya da addini ya ci gaba sun sa an halakar da musulmai an halakar da makaranta alqur'ani an ruguza makarantun alqur'ani dubban hafizai sun wace dubban mutane sun rasa mazaunin su da sunan za a kafa daular musulunci kuma an je an kashe musulmai a masallaci to kaga da waɗanda a doki da wagga fatawa ta cewa aje ai jihadin nan sun tsaya sun yi tunani da ba su kai al'umma cikin wannan bala'i ba
abin da ya kamata ai amfani da kuɗin na wajen gine-gine
hanyoyi da makarantu da komai yanzu gashi nan baya yanzu dibo kasar Iraki da an kai zancen ita Islamic me ya faru ga musulmai
subhanallah
kenan kaga dole na lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana Makka bai yi jihadi ba in an ce ai jihadin kashi su za a yi amma kuma ya san Allah zai bashi kariya kuma ya fika kishin addinin kuma ya fika sanin addinin me yasa bai ce ai jihadi ba kenan jihadin nan kamar da sha'ir yake cewa la tatmahanna ila al-maratibi قبل ان تتكامل الادوات والاسباب ككace kana son wani abu ba tare da kana da hanyoyin da zaka samu shi ba tura wannan sun yi muna nisa sun fi mu kamai sun kewaye komai da komai jihadi shi na bukatar shugaba na musulmi ina musulmi ina shugaban musulmi kun ce kaza kaza ina shugaban musulmi yake kai wane ne yarda ilimin ka kuma wayenan da ka sarkin musulmi haka zaman tuwa za a yi jihadi karkashin ka ina daular da su sahabbai sun yi jihadi ne karkashin manzo sallallahu alaihi wa sallam to kai kuma ina ka samu daula shi ma sai da je madina madina ya samu magoya baya aka yi makamai aka shirya aka je kujin yaki to kaga duka irin waɗannan abubuwa sai a zo da fatawoyi musamman yanzu da turawa suke iya halba fatawoyi a internet na ƙarya matasa su dauke su je su yi aiki da su kamar ana kishin addini a ƙarshe kuma ba addini ne ake kishi ba Allah kai mu nasara dan haka fiqhul ma'alat fiqhu ne wanda yake kallon makoma ma'alu shay'i wato makomashi ai aqibatuhu kamin ka fara fatawa ka kalli yadda za ta kasance dan ana neman fatawa gare ka saboda a fake da ita a aikata wata banna shi yasa malamai masu fara fatawoyi su yi hatara wani zai tambaya kamar hukunci abu da kace maka ruhi na sai ce to shikenan mun yi sa'a kawai su je su aikata dama haka yake so a ci mishi
dama abin da shire
yawa to Allah ya kyauta
amen Allah ya sauke
amen
Allah ya saka da alheri
amen
abu na gaba malam fiqhul muwazana
fiqhul muwazana shine almuwazana aunawa bainal masalih wal mafasid kafin ka bada fatawa ka auna alkhairan da za ta jawo da sharrin da za ta jawo domin wato jalbul masalih muqaddamun wato dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih wato tunkude banna shi ake gabatarwa akan mi akan jawo amfani to idan aka ce yanzu za a bada fatawa za a yi muwazana ne alkhairin abu da sharrin sa wanne ne yafi yawa yanzu misali sai wani ya tambaye ni akramaka Allah menene hukuncin noman haci in mutum ya tambaye ka bi hukuncin noman haci me zaka ce halal ko haram
ce mishi halal
halal sai to ya akramaka Allah ai ana yin burkutu da haci kuma haka ba to sai mu ce jama'ar da suke shan hura sun fi yawa da mutanen da suke mi suke yin burkutu sannan kuma bai halatta ba in ka san mutun zai yin burkutu da hatsi ka sayar masa to kaga yanzu nan sai kai muwazana bainal masalih wal mafasid alkhairin da ake samu ta fuskar gero yafi sharrin da ake samu ta fuskar sa to da wannan ne zamu zamu halatta noman gero da dawa ko da kuma ana yin wato giya da su muna baya ya masu shan burkutu hankuri karatu na zo gare ku ba muna niyyar mu yi suka zuwa gare ku ba Allah na haramta giya kuma haka ba akwai wani mawaki garin Maradi da ake cewa Margan Sule kun ko yace burkutu ba giya bace yace gero ne ake mawayo
yaji ake masu dubaro dubaro
aka kamar matasa ne a kasar kasashen da ba an haramta a sayar da giya sai su sai turare wanda adda alcohol sai su fesa cikin hanci don saboda su yi mai
subhanallah
Allah ya kyauta
amin Allah ya saka da alheri
amin amin
mallan to bayan fikul muwazana menene fikul muqarana
fikul muqarana shine wato wanda za a zo da mazhabobi muqarana yanzu misali a ce Imam Malik ya ce kaza Imam Shafi'i ya ce kaza Imam Ahmad bin Hanbal ya ce kaza Imam Abu Hanifa ya ce kaza ko cikin mazhaban wani an ce kaza mazhaban wani an ce kaza mazhaban wani an ce kaza shi ake kira al-fiqhu al-muqaran wanda za a yi muqarana za a daidaito maganganun waɗannan malamai shi yasa mutumin da yake mufti yana daga cikin sharuɗan sa ya san fiqhu daban-daban sanin mazhaba guda to zai zama to fatawarka ba ta iya wuce yankin da kake rayuwa amma yanzu idan ana son ka bada fatawa da za ta iya kasancewa tana da karfi sai ka kawo dukkan mazhabobi gaba daya kuma ka san ka'idodin usulul fiqhi zaka iya rinjayar da ɗaya daga cikin maganganu waɗanda suka fi karfi kuma ka san mazhabobin ko ce mazhaba zaka iya koma cikin manya-manyan littafan ta waɗanda an ka yadda da su ka fito da magana su wanda an mafi karfi to wannan shi ake kira al-fiqhu al-muqaran ko da dalibin ilimi ya ji shi sai zaman to fiqhu huduna an ka cakuda wani lokaci ana kawowa da zahiriya duk da ke ita zahiriya ba mazhaba bace manhaj ne an gane ko hadda zahiriya ka kawo sannan kai tarjihi tsakankanin su ko kaga in maganganun busu ci karo da juna ba kaga babu matsala idan kuma sun ci karo da juna to shikenan zaka abin ga dama in kana son ka gane maganganun sun ci karo da juna ko busu ci karo da juna ba zaka yi aiki da wata ka'ida da ake cewa tahriru mahallin niza kai kokari in magana dubu an ka kawo ka duba ka gani shin ina ne suka yi sabani kuma a ina ne suka hadu tana yiwa magana 100 duk sun hadu wuri guda sai ka koko ana iya hada su amma sai kai tahriru mahallun niza a ina ne suka yi sabani sabani kuma wanda ba a iya hada shi sannan a ce a rinjar da wata magana akan wata magana to wannan fiqhul muqaran yanzu a jami'o'i da dama ana karantar da shi saboda daliban ilimi su san cewa ba magana guda akwai ba cikin musulunci ko kuma malami mai bada fatawa kai zamanto ko da ka rinjayar da maganar mazhabar ka to ka san sauran mazhabobi ga abin da sun ka ce kuma kai kokari ka san dalilan su kaga musamman littafin ustadu doktor Wahbatu Zuhairi al-fiqhu al-islami wa adillatuhu yana kawo wannan kuma duk manyan malamai dai galibi suna kawo maganganun malamai da dama sannan su rinjayar da wanda suke ganin tana tare da dalili ba tare da sun cilistar da kai ba sai kai aiki da abin da suka faɗa na'am
ya zama mufti kenan mallam ba karamin
magana mufti mallam ai sai da taimakon Allah zama mufti inda mufti na Allah da annabi na ba mufti ne wanda za a nada ka ba saboda ka san kowa mufti shi ga nada
gaskiya
ya kawo su nada muftin su ko ƴan kwaya suna nada su mufti wanda zai rinka ba su fatawa ƴan karci suna nada su mufti ƴan gari suna nada su mufti ko wace kungiya tana nada ta mufti ko ba haka ba ko wace jaha tana nada ta mufti kabila tana nada ta mufti amma dai kowanne daga cikin su ba kowane na ka amsa mufti na Allah ba
subhanallahi
kungiyar siyasa ba sai ta nada ta mufti
eh kwarai kwarai ba ta fatawa ba su da kowanne suna da mai ba su fatawa
kwarai ko wani ai ko wahayi akai ma bai rada fatawar ka ba sai ya hison wannan dai wanda ya rada shi ko shedan na zai mai fatawa hison fatawar shedan Allah ya saka ka
ita za ta yi daidai da abin da yake
ko wahayi aka ba wani wallahi bai amsa fatawarka amma in shedan ya bayyana ya hiso ni shi ba fatawa saboda kai bai yarda kai ba ko bai kamar ka
kware ku saboda ya san abin da zaka bayar kai gaskiya zaka fada
to kai ku mallan ina aka bin aka bari Allah ya bi wani in dai fatawa ta Allah ba a ba su
a gaskiya
babu wanda za a bi sai dai abin da Allah ya ce in ka ji kana eh haka in ba ka eh haka bai gani da kai duk aljanna ta muka nema ko ba haka ba ina nema aljanna ina gudun wuta in ni baka fatawa ni ma wajibi na in yi aiki da ita amma in ba ka bi to kakka ce an aje qur'ani da hadisi da kuma abinda malamai sun ku faɗa in bi son ranka kenan ma ba addini za a bi ba wato kai na Allah wanda za a bi ma eh ka koma Allah mana tunda an kabar aya da qur'ani an kabi ka to kenan kai da Allah sabon Allah na zamani Allah ya kyauta
amin amin malan abu ne gaba fiqhul muqabil
fiqhul muqabil fiqh ne wanda shi ko za a tattaro mazhabobin musulunci gaba dai to sai a dauko dokokin turawa abin da sai an kace mai shi muwazana yana nufin abin dunna abu guda ne muqabala kuma shi na nufin a'a daban-daban suke to kaga fiqhun musulunci mazhabobi guda hudu in ma an kada da mazhab manhaji na zahiriyya tunda sun ce ba mazhab bane ka gane ko sai an kaji ga abin da turawa sun kace shi ne ake cirawa wato alqawaninul wad'iyya to sai ayi muqarana a ce musulunci ya ce kaza mazhaban wani in akwai sabani in babu sabani tsakanin mazhaba sai a ce musulunci ya ce kaza in kuma mazhaba ta wani ta ce kaza mazhaba ta ce kaza mazhaba ta wani ta ce kaza to sai a zo wajen al-qanunul wad'i shi kuma shari'a irin wa gaudar turawa suka aza kundi ko kasashen su ko kasashen mu su komi suka ci to shi ake kira fiqhul muqabal an sanya musu nasu suna fiqh ba dan shina musulunci ba a'a saboda za a yi wato abin da ake kira at-taghlib ko kuma min babil mushakala da Allah ya ce fa man ittada alaikum fa atadu alaihi mithla ma atada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku masa ta'addanci ma'ana kuma yar masa da martani ake nufi don haka dan an kira nasu fiqhul muqabal hadda nasu an kalla kuma an san turawa na sun kai shi kafirci ne da sabon Allah duk da yake akwai inda tana yiwa za su zo da wani abun da ya dace da irin na musulunci amma asali na musulunci ne an gane ko to dan kiran shi da an kai fiqh min babil taghlib dan kan wani ya zaburo mun ya ce wai kaji magana kafiri ma ana kiran fiqh an gane ko min babil taghlib ne ko min babil mushakala to almuhimu dai alfiqhul muqabal an gane ko shine wato za a kalli abinda su sauran shari'o'i na hankulan mutanen duniya suka aza da kuma abinda addini ce sai ayi muqabala tsakankanin su tanan za a fitar da wato gane cewa su suna da karamci don shari'a dan adam ba ta zama tuwa ɗaya ta Allah sannan kuma a nuna inda tasu take da matsala kaga tunnin za a yi ma musulunci aiki shi yasa ma fiqhul muqabal zaka iske musamman irin kasar Misra suna aiki akan shi sosai kuma suna bincike kan shi eh wannan shi ake kira alfiqhu almuqabal taw
barakallahu fik
wa iyyakum
fiqhul maqasid
to fiqhul maqasid shine maqasidush shar'iyya maqasidush shar'iyya guda shidda ne muna alkubra muna da hifdhuddin kiyaye addini sannan muna da hifdhun nafs kiyaye rayuwa sannan muna da hifdhu almal kiyaye dukiya sannan muna da hifdhu alaql kiyaye hankali muna da hifdhu alird kiyaye mutumci muna da hifdhun nasl kiyaye zuri'a ko haihuwa ko dangantaka duk da yake sun dauki kawai shi hifdhu alird daga cikin shi za a fitar da hifdhun nasl sun dauki su guda biyar to fiqhul maqasid shine ga abinda nasu ya ci amma kuma sai ake aiki da shi saboda wani dalili to da yawan dalibai nan ne suke kuskurantar da malamai ba su ganewa zamanin sayyidina Umar Amul Majaa ko Amul Ramad shekarar da aka yi yunwa shikenan aka kamo mutum ɗaya yayi sata aka yanke masa hannu aka kamo na biyu kai sai aka ga mutane yanzu sun kai 40 60 ko da aka bincika dole na mutane su yi dole na mutane su yi sata saboda babu abinci to sai sayyidina Umar yace a daina yanke hannayen barayi saboda cutarwa ce duk wanda adda dukiya to yayi maza ya kwashe ki dukiya ta in tana daji ka kare dukiyar ka in kuma gida take ka tsaya ka hoke dukiyar ka saboda mutane suna da yunwa babban abin da yasa Allah yace a yanke hannun barawo saboda ya zamanto ukuba ne gare shi kuma ya zamanto izina da wa'azi to idan mutane suna cikin yunwa babu abinci ba wannan haddin bai tsoratar da kowa wani ko yanzu an kai yanke hannun wani in ya ga wani abinci wallahi sai ya dauka saboda yunwa yake ji ya zai bari shi mutu ko ƴaƴane suna mai kuka ko dukewa ta wallahi shi na dukata to kaga na sayyidina Umar ya aiki mi da fiqhul maqasid kuma wannan yake nuna cewa koda shugaba yana adalci wani lokaci ana iya Allah ya jarrabi mutane da yunwa dan sayyidina Umar an san adalcin sa amma gashi kuma Allah ya jarrabi mutane a wannan lokaci da yunwa tana ga kuma shugaba ya adalci mutane su suna aikata su banna da boye Allah ya jarrabe su ta fuskar su abinda suke aikata ba ta fuskar shugaban ba saboda mu matsalan mu kullun sai a kalli na sama shi na kasa bai taba kallon abinda ya aikata ba shi ko gyara in ana son a kawo gyara to kowa shi yarda shina kuskure kowa yarda yana lillahi sai kowa shi dibina shi ya gyara amma mu yanzu kowa sai dauka ya ce wani da adalci sai shi bidure kunci ne shi kuncin sai ce wani adalci kaga ba a kama hanyar gyara ba to wannan shi ake kira fiqhul maqasid na dan ba da misali ne zaka iske ana kallon maqsad na shari'a shi yasa malamai suke cewa yanzu misali akwai lokacin da mutun zai yi sallah yayi taimama kuma ga ruwa mi yasa shi Allah ya ce wato falam tajidu ma'an in buku samu ruwa ba
shi kuma ga ruwa an samu
sai malamai su ce maka akwai dalilin da ke sa ba a yi sai su ce maka akwai adamul ma'i haqiqatan akwai hukman in an ce haqiqatan babu ruwa an yi nema ko ina ba a samu ba hukman kuma da an kai nema ba a samu ba in an ce aje neman su wani wuri to lokacin sallah zai fita ba a samu ruwan ba ko da na san cewa ga inda zan samu ruwa amma in ni tafi can kafin in samu ruwan lokacin sallah ya fita to kinan ba shi ake bukata gare ni ba taimama ake so in domin kiyaye lokacin sallah yafi muhimmanci shi yasa Allah ce ko ana yaki ayi sallah kuma shi yasa Allah ce in ba a samu ruwan ba ayi mi ayi taimama to sannan kuma hukman yanzu sai a rasa ruwa sai a ce buta guda jika 15 to kaga ko mallamai musu ce ma baka yi taimama wallahi kai da kanka ka san baka sai ruwan jika 15 kai Allah da su ga ruwan ga su ana gani amma kuma a hukumce dole yanzu kuma babu ruwan ne
kudin sa kun shinka
hamal yau yauwa ina mallan gasa su ga buta guda sai dai in wuya ta waya sai dai in na shana tambaye masu ta ya Libya a cikin Sahara yadda suke kula da ruwa da ruwan ka in kai arwala da su ana baka kashi
eh
a kware ku cikin Sahara to su karewa zai baka ruwa sai dai kowa ta mama ta shike kuma dan diba na kaka kana dan kwadadawa tambaye sojoji wajen yaki dan bidon nan da aka ba su dan kadan na kaka diba ka sha saboda in ruwan suka kare na za a samu su
subhanallah
to kaga wannan hukuman kenan sannan hukuman ana tsananin sanyi ruwa sun koma kankara ga ruwa nan zaka yi arwala da su kaga zaka yi taimama saboda ga ruwan kana gani amma ba su abin ga ko ruwa sun yi tsananin zafi yadda in kai yi za su cutar da kai ko kuma kana da rashin lafiyar da likita ya ce da ka aza ruwa yanzu mai kariya ko mai wani tomashe ko mai gambo in yi zuba ruwa abin na iya karuwa ko ya zama to bai warkewa ga ruwan kana gani amma taimama zaka yi kaga wannan shi ake cewa hukman kaga shi Allah cewa in ba a samu ruwa ba amma gashi wani lokaci an samu ruwan amma akwai uzurin da zai hana a yi aiki da ruwan to kaga wani dalibi daga tsayawa shi fahimci cewa wani lokacin ruwan suna iya kasancewa hukman shi yasa malamai suka ce idan ga ruwa ya zama to in kai yi arwala to baka samun sallah amma in kai yi taimama zaka samu raka'a guda shi kuma an adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-sala suka ce ka buga taimama ka samu raka'an nan ka bar ruwan nan saboda kiyaye lokacin sallah na yassa an ka ce wato falam tajidu ma an fata yammamu kenan in dai zama to taimama zan aza hannuna ga kasa da ake cewa bugawa ba wai ana nufin ayi maka kasa kullina ba ka wani sa tsammani an ce buga kasa ya kwance kasa wani dan altar wanda ya ci wake da ya doki kare shi ba ta buf eh abinda ake nufi ka aza hannayenka da kasa sai ka shafa muhuskarka da kuma tafin hannayenka hadisin dake cewa sai an kawo ga guiwa hannu bai inganta ba an ce wani mutum ya tashi taimama gaban wani malami ne yazo ya dibi kasa yan murza ma hannun shi an gane ko ya koma ya dibi wata kasa ya wanke huska ya dibi wata ya shafa ma hannu har zuwa guiwa hannu ya dibi wata shafa ma kai ya dibi wata ya saga kunne ya dibi wata sai ya shafa ma kafafun shi sai ya kare sai mallam ya ce to akwai sauraha ban ga ka diba ba ka shaka cikin hanci kuma ka saka baki ba akwai saura saboda shi bai san taimama ba da an aza hannayen aka shafa ma huska aka shafa ma hannaye ga tafin hannu shikenan kuma ba sai an yi biyu ba da gudat ita ce ake shafa ma huska da ita kuma ita ce ake shafa ma hannaye ba sai an yi so biyu ba kana hadisin da yake cewa sai an yi bugu biyu da waɗanda suke cewa sai an jawo har zuwa guyo hannu waɗannan asarikin malamai suka ce ba su inganta ba ina fatan ana fahimta ta to kaga rashin sanin fiqhul al-maqasid ga ruwan amma wani lokaci shari'a ta da ba sai ka aiki da su ba wani sai ce a falam tajidu ma an kace sai in ba a samu ruwa ba shi yasa da yawa daga cikin jamhurikin suka tafi cewa in ga ruwa arwalla ta fi daukan lokaci bisa ga taimama in ka ce kai alwalla lokaci zai fita amma in ka buga taimama zaka iya samun raka'a dai da yawa daga cikin malamai jamhuri sun tafi cewa yana yiwa no da yake shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya saba musu ya ce shi abin da yake gani ayi arwallan nan ya fitun daga ruwan nan eh idza hadara alma'u batala tayammumu shi akan abin da ya tafi kenan amma dai in an ka dibi zancen jamhuri dai ya fi karfi wallahi ta'ala a'lam
kamar malami bayanin da an kai kamar mace da misali ta zo ta yi zina ta yi zina kaga kuma in ta taba aure kaga jihi
ta za yi na'am
kuma ta taba aure ba ai mata to ta zo ta yi zina ta taho kuma ga ta an kama ta za ai mata
haddi na'am
ta ce abin da yasa ta yi zina ga wallahi yunwa ta ta gaza ta halaka ta ta yi zina ta samu kudin da ta ci abin
na'am na'am
kaga shari'a nan
dibo ba ma wannan ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mata da ta kawo kanta ta yi zina wanda an kaso ai mata haddi sai ta zo da danta da ta zo da da sai mun za su ce to yanzu tun da ke zo da ta bayan ta ce mata yi kiji haki haihu da ta haihu sai ce ta je da yaron har ta yayi shi da ta je da yaron ta yayi shi sannan ta zo yi mata haddi saboda dan kanshi ana kallon cewa a wannan lokaci idan aka jefe ta mutu to wa zai kula da yaron to duka irin waɗannan maqasid da talibai ba su hankalta musu ba littafin da suke magana kan al-maqasid ash-shar'iyya musamman al-muwafaqat na Imam Shatibi ya kawo al-maqasid ash-shar'iyya da dir'u at-ta'arud bayna al-aql wa an-naql na Sheikhul Islam dir'u at-ta'arud bayna al-aql wa an-naql na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah talibai da basu kula sun waɗannan littafin sai su aiki da gundarin lafazi su yi kwance kasa su dallo fatawa wanda in anka dallo ta ko su da sun kai wannan fatawa in anka jima ba su aiki da ita su yi ma mutane caji sai sun cika kuma in anka ta anka so sai a swacce kamar shambura an cika shi da iska kuma daga baya a swacce saboda kullum maqasid ash-shar'iyya ba a karatu su irin yadda ya kamata mutum bai dace yu'attilu an-nass ba ya mai da nassi bai aiki kuma bai dace bai ya bi lafuzza sai ya zamanto zai kawo fatawa mai tsanani ba tare da ya hankalci ababen da suke da alaka da ita ba wanda shine mu abinda muke son daliban ilimi su karanta fiqhul khilaf da fiqhul maqasid ash-shar'iyya Allah ya taimake
amin amin Allah ya saka da alheri
amin
malam menene fiqhul akbar
to fiqhul akbar ilimin aqida shi ake kira fiqhul akbar domin in babu aqida babu addini to shi sama in ban manta ba Abu Hanifa yana da littafi sunansa fiqhul akbar al-fiqhul akbar kina aqida yake nufi aqida ta addinin musulunci an sanya mata fiqhul akbar saboda fiqhu na ibada karkashin aqida shike wanda bai yi imani da Allah ba ai ba zance a ce yayi sallah ko zakka ko haji ko wani abu tunda ko yayi babu an gane ko to shi sa anka kira ta al-fiqhu al-akbar ana kiran ilimin aqida da sunaye da dama a kira shi tauhidi an gane ko a kira shi aqida to kuma ana kiran sa al-fiqhu al-akbar kaga yana da kyau dalibin ilimi ma ya san sunayen ilimi daban-daban tunda ilimi na da suna hudu ko biyar kai guda ka sani da wani ya ce fiqhu al-akbar sai ya ce tumi kai ƙarya na babu fiqhu al-akbar ko da aka dubawa littafin magabata sai ka iske littafi da ma'ana al-fiqhu al-akbar kuma malamin da yayi shi kai kai ka danka ci ba malami bane to kuma ana kiran shi da wannan ilimin dama an kalli fiqhu al-akbar saboda shi aqida sanin ta shine gaban sanin komai kuma in za a fara da awara ita ake da awashi sai an kace masa suna al-fiqhu al-akbar amma wani dalibi bai san ilimin aqida ana ci mishi fiqhu al-akbar ba
kaga matsala ce rashin sanin irin mustalahati din ga kaga akwai matsala ina ya kamata a ce dalibi ya san irin wadannan
ai ilimi in yana da sunaye to kamata nayi gurgurdon hali shi ba a ce wadannan su ya san komai amma abinda kake son kai karatu kanshi kai kokari ka san shi da kyau
gaskiya
kuma ka daina kuskurantar da wanda ya kwade abinda baka sani ba sai ka tabbatar da kuskurena domin wani ya zo ya ce ilimin aqida wani ya zo ya ce ilimin tauhidi wani ya zo ya ce al-fiqhu al-akbar to in duk sunayen shi da kaga babu wanda zai ce wani yayi kuskure to amma yanzu in baka san ana ce mai ilimin aqida al-fiqhu al-akbar ba sai ka zabar ka ce kuskure na an yi ballan ku bai ba to kaga irin matsalolin da muke fama da su wanda muke son daliban ilimi irin mu duk muna dalibai an gane ko mu daina zahin tunkaran malamai ko da ma kaji malami ya faɗi wani abu baka san shi ba ya kamata ka tunkari malamin nan cikin ladabi da biyayya ko ka tura masa wasiƙa ko WhatsApp tunda yanzu muna da WhatsApp ko ka binciki waɗansu malamai malam wane ya ce kaza to kuma ni don Allah ina so a dan ƙara min haske abin nan da malam wane ya faɗa kakane yake ka fahimce ni kaga sai a warware maka zare da abawa ko a warware tsakanin menene kwaya da tsakiya da tsakuwa to amma zaka iske waɗansu ba za su tsaya su fahimci abu da kyau ba za su zabura su ce kuskure ne saboda mi saboda su abinda suka dauka duk abinda ba su sani ba to ba karatu bane
shi ko ba gaskiya na
to kai ko ya za a ce ka san komai
ba
zai taba yiwuwa ba to shi yasa kafin a tabbatar da abu kuskure na sai an san cewa kuskure na kuma ko kuskure na wani yayi to mi zai hana ka kwatanta mishi kuskuren nashi tsakaninka da shi ko ka tura mai wasiƙa waye ce dole sai ka zo gidan radio ka ce malam wane na gari kaza wanda gaba da sallah masallaci kaza dogo ko hari ko baki ko dan kabila kaza ko dan jaha kaza ko dan kasa kaza duk sai ka kare kace ya hudu wata magana wannan magana kuskure ta mi kake son ka ci shin kana son kai ma addini hidima ne ka tattauna masaloli ko ko kana son sai ka tona ma malamai asiri shine abin tambaya sannan kai mun ji wani malami yayi kuskure to kai yanzu kai masumi ne tambayar da muka so mai maka kai annabi ne baka kuskure to idan kai ba annabi bane kai ma in kai kuskure ka yarda a zo a hadi irin naka a hadi garin ku da kabilar ka da unguwar ku da wanda ya aihe ka da wanda ta aihe ka da komi da sannan ko in ma akwai karkasar da kai karatu da mallamin duka duk a hada kai ma a ce wuri kaza da bannata ka tabka shi ma yanzu wannan shi addini ne malamai ba su damu da wannan ba mas'ala kaza malamai sun ce kaza in akwai kuskure sai to kaza shine daidai kaza shine kuskure koko malamai kaza sun tafi kaza muna ganin cewa jamhuri sun tafi akan kaza koko ga magana da tafi karfi waccan kuma ba mu rena ta ba amma kawai zabura kawai pat kaza sai kaga abubuwan wani lokaci kamar akwai son nuna kai da ganin isa da ganin kai na ka sani kowa bai sani ba da abin da ya kama da haka Allah ya yi mu mai kyau
amin sai ga wanda kake son ka kushe sai ga koshi Allah ya ga wanda
ka san matsalar ka san matsalar idan kai yi ma Allah aiki ba tare da neman girma ba Allah shi zai dauka kakar da kai amma in ka koma kana son kai ka soki malamai don ka daga kanka to sai ka ga Allah ya yi kasa da kai saboda ba addini kake ma aiki ba kanka ne kake ma aiki amma baka son a gane ka fake ne da addini amma kanka kake son ka daga su manyan malamai ba su damu ba da sai kaza kaza su dai abin da suke so sun yi ma addini aiki in ka zo abin da ya kamata ka dibi alkhairin da suka yi ma musulunci kai musu addu'a kurakuran da sun kai ka neman musu gafara kai ma sai ai maka haka amma in ka zamanto ka debo kuskuren malam wani ka debo kai baka da aiki illa neman kurakuran malamai da musu raddi kai shi kadai da aikin ka a musulunci baka da aiki illa ne wani ma wani dalibi da yayi ko in ce wani ban sani ba dai da littafi akhta ibn taymiya wai shi kurakuran ibn taymiya dai son ka sha mai kai ya tattaro su da shi ibn taymiya yayi kuskure to kaga wannan mas'alan abin nan a'a za a yanzu akwai wani malami da ake kira Fatih Zaqlam babban malamin fiqh na kasar Libya yake yayi littafi al-masail allati ishtahara infirad imam malik imam dar al-hijra biha mas'alolin da Imam Malik ya kebanta da su ya shahara da kebanta da su su yayi bincike kansu kuma yayi rubutu kuma ya kawo dalilan da suka sa ko kuma tarjihi tsakankare su amma bai nuna Imam Malik dan ya kebanta da waɗannan fatoyin ba malami bane to amma matsalar dalibai a yanzu wasu daga cikin su tunda ba duka bane su ila tila sai sun nuna kuskuren Imam Malik abinda suka so in sun nuna Imam Malik yayi kuskure to kamar sun yi Imam Malik ilimi ne
haka suke gani
koko dan an ce akhta ibn taymiya kamar kanu ne kenan kai ka hima ibn taymiya ilimi ne waɗannan abubuwa ne waɗanda wani lokaci suna tare da kurciyar ilimi wani lokaci suna tare kuma da kurciya ta yarinta an gane ko wani lokaci kuma tana tare da son rai ina fata an fice ni wani lokaci kuma tana tare da wani yana da kyakkyawan niyya amma bai gane uslubin da ya bi ba haka ake bi ba wajen gyaran kuskure Allah ya gane da mu
ba komai ba dai sai Allah ta'ala ya bashi tunda idan mai kokari yayi kokari
dama mallan shi dan adab da aka cewa naqad ko cikin ilimin adab annaqadu ba shine a nuna sayyi'at ba shine a nuna almahasin wassayyi'at sannan a nuna wanne ne firinjahi ina fata an fice ni akwai wani mutum da aka yi ma shari'a da aka yi ma shari'a a nan duniya aka kare da aka yi ma shari'a aka ce to yanzu mi zaka ce yace to ni dai abinda zan ce bayan an kare wannan shari'a gaskiya wanga hukunci da an kai ya hilal lahira tsananin wanga ko lahira yace wanga hukunci da an kai karan lahira da shi
inna lillahi
to aka tambaye shi me dalili yace to in an ka zo lahira Allah zai auna hasanatiki na da sayyi'atiki na zai auna ayyukan da ni na gari da mummuna sai shiga ina ne ya kamata ya sani yace kuko da kun ka zo sai kun ka dauki sheri na kawai an ka dauka an ka mai hukunci yace to wallahi karar hukuncin lahira da wanga
Allah fiqhul gaba fiqhul muamalat
to fiqhul muamalat suna kawo shi kishi fiqhul ibadat in an ce al muamalat galibi suna amfani da shi wajen abin da ya shafi muamala tsakanin dan adam da dan adam yanzu kaga aure tsakanin muamala ce tsakanin dan adam da dan adam ko ba haka ba kasuwanci saye da sayarwa muamala ce tsakanin dan adam da dan adam to duk da yake malamai suna fadada shi akwai al muamalat bainal ashkhas akwai al muamalat bainal muslimina wal kuffar an gane ko mu'amala tsakanin musulmai da kafirai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu da yahudawa a Madina sannan kuma wafd Najran tawaga ta kristoci da tazo daga kasar Yemen kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbe su a matsayin baki har aka tattauna sannan kuma akwai fiqhul mu'amala bainal kuffar misali kafirai idan suka samu wata rigima tsakankanin su waya zamu yi musu hukunci tunda Allah ya ce fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'ridu anhum kaga an nuna maga yadda annabi in rikici ya taso ya zai yanda zai musu hukunci a tsakankanin su sannan kuma akwai al mu'amalat bainal mujtama tsakanin mujtama mujtama kalabini mujtama naka kamar ƴan uwanka matarka waɗanda kake rayuwa da su a cikin gida guda ko kuma mujtama babba al'umman musulmi gaba daya ka gani kuma mu'amala kuma tsakanin ƙasa da ƙasa al-mu'amalatud dawliya yadda za a yi mu'amala yanzu tsakanin ƙasar musulmi da ƙasar kafirai ko ƙasar musulmi da ta musulmai ko ta kafirai da ta kafirai ko ta musulmi da ta kafirai to kaga waɗannan mu'amaloli ne wanda galibi in ka ji ana ka fiqhul mu'amalat sun fi tsaye da abin da ya shafi aure da kuma ka harkokin ciniki amma kuma fiqhu ne wanda yake yana da fadi kamar waɗannan misalai da ni bayar yadda ya kamata mutun yayi mu'amala bal ma mu'amala har tsakanin mutun da aljani an gane ko tunda akwai musulman aljannu an gane ko to kaga yanzu mu'amala da su cikin abin da bai saba ma shari'a ba shin ya halatta ai ko bai halatta ai ba to duk yana daga cikin abubuwan da shari'a za ta yi bayani kansu don bai dace a ce shari'a ta bar waɗannan abubuwa haka ba to don haka fiqhul mu'amalat dai fiqhu ne mai fadi wanda har zai kai tsakanin ƙasa da ƙasa ko ta musulmi ko ta kafirai ina fata an fahimci to wannan shi ake kira fiqhul mu'amalat kaga mu'amalat jam'i ne na mu'amala wanda kuma mutanen mu suke cewa mu'amala ma da Hausa kace wani bai iya mu'amala ba eh don haka daga cikin larabci ne aka ciro wannan
Allah ya saka da
alheri amin amin
a gurguje mine malam mine fiqhul ahwal ash-shakhsiyya
fiqhul ahwal ash-shakhsiyya ana nufin fiqh wanda yake da alaka da hali na wanda ya shafe ka vi prive inji malam baturi kamar matsala tsakanin mata da miji an gane ko dan wanga mustalah kamar galibi na zamani ne su can in an ce fiqhul mu'amalat duk ya shafi kowanne da kowanne to amma yanzu na kake ganin suna cewa fiqhul ahwal ash-shakhsiyya abin da ya shafi mu'amala tsakanin mata da miji auratayya saki gado rabon gado da abin da ya kama da haka to wannan shi ake kira fiqhul ahwal ash-shakhsiyya amma halin da ya shafi mutun ke a kebanci kenan dum da an ce al'amru shakhsi kamar wanda ya kebanta ga mutun to wannan shi ne suke kira fiqhu na al-ahwal الشخصية والله تعالى أعلم
نعم الله يساك هذا الهيري
آمين
قال منين فقه العبادات
فقه العبادات فقه العبادات سنة نفهم فقه وندي شاهي عبادة يد أكي بوتا مع الله كما ينزو يد يكمات أي صلى يد يكمات أي زكاة يد يكمات أي أزمي يد يكمات أي أي كن حجي عبادو دي دي to ana kiran shafiqahu al-ibadat wanda zaka istimam littafin fiqhu sun alhamdulillah sun yi bayani sosai akan shi littafin da zaka dauka tun daga akhdari da ismawi da iziya da risala da tuhfatul hukam da risala da askari da abin nan mukhtasar anan malikiya har zuwa mudawwana da kuma aqrabul al-masalik an gane ko da dai sauran su duka zaka iske manyan littafai ne suke bayanin yadda ake ibada to wannan shi ake kira fiqhul ibadat fahimta yadda ake bauta ma Allah wanda kuma wajibi ne ka san yadda ake bauta ma Allah sannan ka bauta ma Allah duk da ke suna kawo wani hadisi ta'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni Allah ya ce ku sanni kafin ku bauta mini idan ba ku sanni ba za ku bauta mini to wannan ba hadisi bane ina fata an fahimci ni amma dai tabbas sai an san Allah sannan za a bauta mishi ma'ana annasoshi sun tabbatar da haka amma danganta wannan a matsayin hadisi wannan abin nan ne domin Allah ce fa'lam annahu la ilaha illallah kenan Allah ya ce a nemi ilimi sannan ayi aiki ma'ana annasoshi sun tabbatar da wannan Imam al-Bukhari yayi babi babul ilmi qabla al-qawli wal amal babi wanda yake nuna cewa sai kai ilimi sannan ka fada sannan kai aiki domin duk kuskuren da zaka yi cikin maganar ka da wanda zaka yi cikin aikin ka in dai da niyya kai shi ba ci da staka akai ba koko kuskure kai yi to asalin sa rashin sani ne ina fata an fahimci to wannan shi ake kira fiqhul ibadat
Allah ya saka da alheri
amin amin
Allah menene ne fiqhul iftirad
fiqhul iftirad an gane ko shine fiqhu na mas'ala ba ta faru ba amma sai a ce to inda ta faru ya za ta kasance to da yawa daga cikin wadansu sai suka ce ai irin wannan fiqhu ma haramun ne ya za yi a ce abu bai faru ba
kuma a ce
kuma a zo a ce kuma wai in abu kaza ya faru ya hukuncin shi zai kasancewa ina fata an fahimci ni to wannan kaga masala ce mai hatsari amma idan muka duba sai muga a'a ba bid'a bane ina fata an fahimci ni domin Allah ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da ba su faru ba in sun faru ga yadda zaka yi Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam in ahlul kitabi sun zo bai san hukuncin ba tun lokacin hukuncin bai zo sai aka ce mishi fa in ja'uka idan suka zo maka fahkum bainahum kai hukunci gare su aw a'ridu anhum ko ka kauda kai wasu malamai suka ce to ai dama in sun ka zo ko shi musu hukunci ko shi bar su to ya zai qur'ani ko yazo ya faɗi wannan magana dama cikin hala yayi ba wuce danga sai aka ce a a can da bai san halatta na ba ko shi ko shi bari in ba da zuwon wannan nassi ba na fata an fahimci to sannan kuma kaga an ce in sun zo mishi kaga a wannan lokaci ai ba su zo mishi ba kenan wannan ya nuna cewa mas'ala ana iya bada hukuncin ta kafin mi kafin ta faru ina fata an fahimci ni to da wannan ba ake kiransa fiqhul iftirad iftirad shine a farlanta abu ko a kaddara shi kafin ya faru malamai suna da irin wannan kuma akwai mas'aloli da dama da malamai sun kai istinbati idan ka diba cikin manhajul istinbat na Fahd Mubarak ya kawo adilla ma da dama waɗanda malamai suka kawo ba wai ma wanda mun da muka kawo ba na cewa mas'ala ko bata faru ba ana iya yin bayani akan hukuncinta wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khaira
aminu iya
malam ne fiqhul qadaya al mu'athara
wanda
suke abin ga suke cewa fiqhul nawazil
na'am to kafin mu yi bayanin fiqhul nawazil saboda fiqh ne mai yawa ya kamata mu yi bayanin wani abu da ake cewa fiqhul awlawiyat fiqhul awlawiyat fiqh ne abin da ake cewa priority da faransanci al-aula shine mafi dacewa da yawa daga cikin dalibai ba su aiki da fiqhul awlawiyat fiqhul awlawiyat akwai shi cikin addini akwai shi cikin rayuwa yanzu misali da inda mutum zai yin hasarar jika 10 da inda mutum zai yin hasarar jika 20 ina ne zai ji jika 10 ku to a shi fiqhul awlawiyat ana adha shi ne alkhairi biyu idan suka zo wanne za mu dauka wanda yafi girma sharri biyu idan suka zo wanne za mu dauka wanda yafi sauki to shi ake kira fiqhul awlawiyat ga wajibi ga sunna wanne za a gabatarwa wajibi ko yanzu ga nafila ga farilla kuma in ka ce kai nafila lokacin farilla zai fita wacce kamata kai
farilla
dole kai sallar farilla to shi ake kira fiqhul awlawiyat ka gane abu kaza shine yafi dacewa saboda akwai lokacin da al'amura za su zo bai yiwa ka hada su kaga dole ka zabi dai daga cikin su to in alkhairi ne sai a zabi mafi girma in sharri ne kuma sai a zabi karami ittiqa'u akhaffu ad-dararain kamar da suke cewa to ya zamu fahimci wannan bari mu mu bada misali saboda ka san misalai su suke taimakawa kafin mu je fiqhun nawazil malamai suke cewa yanzu misali mutum ne yaji cikin daji da yaje cikin daji cikin sahara babu abinci zai mutu yunwa ta kai inda za ta kashe shi sai ya samu mushi ko masai to bayan ya samu mushin nan cin mushe menene haramun kuma sai ga wata akuya mai rai ta waɗansu mutane amma bai san mai ita ba mutum ya ci kayan da ba nashi ba menene
haramun
to waɗansu malamai sai suka ce to ka ci mushin nan ka bar wannan akuya mai rai waɗansu malamai suka ce a'a ka ci akuyan nan ka bar mushi saboda shi mushin haramun ne amma an halatta maka shi a shar'ance su ko da su malamai suka ce a ka ci dukiyar wannan domin in ga mai rai haramun ne ka ci mushi to sai aka je tartibul awlawiyat shin wanga da Allah ya halatta mini in na ci shi ko mutuwa ni ba zan biya ba wannan kuma duke mutane ce in ni ci ta lahira zan biya ta to da wannan wadansu sun karin jarida a ci mushi a bar akuya amma mun san cewa ko an ci a ci mushi ne inda ga akuya mai rai mallan wani ya hisan sai dai lahira
ko can ai bai yi ba
Allah ya kyauta amin 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 amin
mallan amin ga dawabitul fiqh al qada
to al qadaya al mu'asira wani fiqh ne wanda yake da alaka da abubuwan da suke da alaka da zamanin mu yanzu kaga yanzu misali coronavirus a wancan lokaci babu wani ciwo mai suna coronavirus ciwon AIDS ko sida wani ciwo ne wanda babu shi ko kuma misali a ce yanzu abubuwa ne waɗanda can da ba wai malamai ba su iya bayani kansu ba a'a ba su faru a zamanin su ba to yaya ne za a yin bayanin irin waɗannan mas'aloli shi ake kira fiqhun nawazil a wancan lokaci yanzu kuma ana kiransa fiqhul qadaya al mu'asira qadaya waɗanda suke suna da alaka da zamanin da muke ciki na'am to magana kan waɗannan shine kai ke cewa zancan dawabit ko yaya ne ake magana kan abubuwan da suka faru a zamani waɗanda can wancan lokaci malamai ba su yi bayani kansu ba malamai sun aza ka'idodi a gurguje za mu faɗe su saboda hali na lokaci a ƙarshe sai mu ba da misali akan waɗansu qadaya na farko in qadiya ta sabka sabuwa waɗanda ya kamata su tattauna a kanta ana son wato ahliyatul ijtihad mutum ya zamanto ya kai daraja ta mujtahid ya san ka'idodin shari'a ya san ayoyin da ke alaka da kumci ko bai haddace alqur'ani ba ya san hadisi wanda suke magana kan hukumci idan inda ake samun su ko da bai haddace hadisan ba ya san yadda ake tace nassin da ya inganta hadisin da ya inganta da bai inganta ba ya san ka'idodin shari'a ya san yadda ake fitar da hukumci to wannan shine sharadi na harko na biyu at-tasawwur at-tam ya zamanto tasawurin da zai yi ma mas'ala ya haɗe komi da komi yawwa lil qadiyya domin idan kan rage malamai suna cewa al-hukmu ala shay'i juz'un min tasawurihi idan kan yi mu abu hukumci to kai tasawurin sa idan kan bada hukumci baka fahimci mas'ala gaba ɗaya ba to zai zama hukuncin ka gurguna domin za a ce to ai baka bada kaza ba da kaza ba kaza baka bada kaza ba shi yasa ake son kai mata tasawur tam ka gane ta gaba ɗaya sai fa to kai zaman to ta shafe ta gaba ɗaya ina fata an fahimci an gane ko na'am
taqayyid bi adillati shar'iyya
na uku ana son kuma mutun ya bi adilla na shari'a kafin kai magana kan nazila wadda take sabuwa ce to sai ka nemo dalilai na shari'a ba wai son ranka zaka fada ba don in son rai ne kowa na da abin da ran shi yake so na'am
na gaba kuma mura'ati maqasid ash-shar'iyya
yawa mun yi magana maqasid ash-shar'iyya kasan maqsad na shari'a wanda anka gina ta akan su guda shida kin da ni fada ko guda biyar wasu na kiransu al-maqasid suna kiransu ad-daruriyat ko ba haka ba al-muhimmu da maqasid ash-shari'a kiyaye addini kiyaye rayuwa kiyaye dukiya kiyaye hankula kiyaye mutunci kiyaye dangantaka ko haihuwa waɗannan tsakanin wani da wani dangantaka kenan dole ka kalle su a cikin tafiyar da fatawakka dan kaka kauce
abu na ƙarshe kenan an-nazr fi awaqib
na'am an-nazr fi al-awaqib kuma ka kalle fatawar da ka basu wa ina makomar ta take yanzu kaga da yawa daga cikin waɗanda ke bada fatawar ya halatta a auri matan ahlul kitabi mutlaqan kaga yanzu matasan mu sai su yi auren kafira sai ya zamanto ƴaƴan da za ta haifa gaba ɗaya kristoci za su zama kaga ya ƙara adadin kafirai akan adadin musulmi to kaga wannan bada wannan fatawa yanzu akwai kuskure ko ba haka ba can da sahabbai ma aka ce sun yi aida karkashin su ne matan suke kuma daula ta musulmi ce amma yanzu kai ma in ka je can yaron ta kake to ya za a yi musulunci ya baka dama ka koma karkashin mace kuma ya zamanto ƴaƴanka kuma kafirai ne za a haihuwa
gaskiya
to kaga an-nazru abin fil awaqib na'am
abu ne gaba tambayar da muke malam fiqhul waqi al-muhit bin nazila
to da yana daga cikin sharuɗan bada fatawa sai ka fahimci inda aka bada fatawar shi yasa kake ganin yanzu kamar al-majami' al-fiqhiyya wurare da ake tara malamai majalisa ta malamai akwai ta duniya akwai ta ƙasa wanda za ta tattauna kan waɗansu mas'aloli na fiqhu to galibi malamai suke cewa sai ka fahimci yankin idan mas'ala ce wanda ta shafi duk duniya to malaman wata kasa ba za su bada fatawa ba yanzu idan ka dauki Saudiya wanda babu ne wanda zamu zo mu yi magana kashi akan al-majami'ul fiqhiyya idan abu ne wanda ya shafi Saudiya al-lajnatu ad-da'ima lil fatawa tana iya bada fatawa akan shi amma abin da ya shafi duniya to galibi sai rabitatul alamul islami ko majma'ul islami majma'ul fiqhil islami bi jidda wanda duk sai an tattaro malamai na kowane yanki kowa ya fadi halin yankin shi sannan a fitar da fatawa dan kana bada fatawar da bata dace da yankin ka bai yanzu ko kudi ka fada ana gane kai malamin kasa kaza na yanzu in malamin Niger ya ce sefa to yanzu a Najeriya sai a ce wallahi dan Faransa na tunda an san da cewa a Najeriya ba a kashe sefa kenan in zaka bada fatawa dole sai ka san yankin da ake magana kan shi in ba haka nan ba yanzu kana abu kabanda eh na'am
na'am Allah ya saka da alheri
amin
abu na mai bi mana karshe malam
na'am
muna sa a ba mu misalle akan fiqh
na'am akan al-qadaya
kenan
na'am to yanzu kenan mun fadi sharuɗan da mutun zai bi kafin yayi fatawa akan abin da ya shafi zamani ya kasance ya zamanto mujtahid an gane ko sannan kuma yayi tasawwur tam ya kalli mas'ala gaba ɗaya sannan kuma ya zamanto ya taqayyud bil adillati shar'iyya sannan yayi mura'at na al maqasid al shar'iyya ya kalli maqasid na shari'a an gane ko sannan kuma muka ce fi afil awaqib an gane ko sannan kuma yanzu ya zamanto waqi in waqi din ne na duniya gaba ɗaya ko ce ƙasa tana yiwa akwai abin da ya shafe ta in kuma abin ne wanda ya shafi duk mutanen wani yanki kadai a bayan su fatawa daidai da sanin halin su shine ma malamai suke cewa al-urf yana daga cikin abin da ke sa a bada fatawa sanin al'ummar da kake cikin ta to yanzu al-amsila bari mu bada misalai kafin abu na ƙarshe kina mu bada littattafan da ya kamata dalibin ilimi ya duba na farko yanzu misali zancan ganin wata shin ya halatta mu yi aiki da tauraron dan adam da abin da lissafi ya bayar da tauraron dan adam ko bai dace ba mu tabbatar da cewa yanzu za a doka azumi ko za a aje azumi ko za a yi wani abu na shari'a ganin abin nan watan zulhijja ko abin da ya kama da haka malamai suka yi maganganu an tattara malamai na duniya saboda ganin matsalar ganin wata ba ta kasa guda ba ce sai suka ce to ya halatta ayi amfani da lissafi ko da dauka azumi duk da yake wajen dauka ana samun matsala sun ce ko da wajen ajiwa ne amma dai ba a dogaro da su ma'ana suna taimakawa dan mi dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana ke cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab an sanya rana da wata kuma an sanya musu masaukin ne dan mu gane kenan yin akwai na'urar da za ta hango to ana iya ai aiki da ita a cikin abin da bai saba ma shari'a ba in tace 28 wata ya mutu sai mu ce a'a wata 29 yake ko 30 in tace a'a wata zai kai 31 mu ce ƙarya ne babu shi a musulunci amma idan na'urar taimakawa za ta yi bata saba manasi ba to ana iya amfani da ita to kaga wannan qadiya ce da take yanzu a wannan zamanin ne aka samu na'urorin da ma za su iya hange yadda wata yake kwanaki da wasu abubuwa mas'ala daga cikin mas'aloli al-qadaya al-mu'asira shine cewa yanzu kamar ya halatta shin kuɗin zakka a gina masallatai da su ya halatta kuɗin zakka misali a gina gidan likita da su ya halatta kuɗin zakka abin nan a taimaka ma kasashen da musulmi masu rauni suke ko ko inda suke yan kadan ya halatta kuɗin zakka a ba daliban ilimi su je su ci gaba da da'awa masalolin da an tattauna kansu domin ita Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillah idan dalibi miskini na ko mu fikiri cikin miskire da fikire zai shiga amma da an ka ce wa fi sabilillah shi suna shiga cikin fi sabilillah Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce shi abin da ya fahimta ba da kuɗin zakka ga dalibai masu da'awa shi na cikin fi sabilillah dan yanzu babu yaki na wancan na bindiga na ayaki wato kafirai da makami zai dai a yake su da kalimomi da wa'azi da sauransu kenan sawa nasibin masu jihadi a wajen daliban da'awa shi yana ganin ya cancanta a sasu a wannan wuri wallahi alam sannan da yawa daga cikin malamai suna ganin a'a idan kasar tana da wadata gina masallatai tunda an umurci musulmi su gina masallatai ba zai da kuɗin zakka ba shin fi sabilillah masallaci na shiga ciki gidan likita na shiga ciki to in babu mabukata ko sun yi karamci ko akwai bukata a yi ana iya ayi in akwai lalura saboda bi saboda bai yiwa muna da mutane talakawa mu ce za mu dauki kuɗin zakka mu je mu gina gidan likita da su a'a ina fata an fahimci ne abu ne wanda sai da anka tara malaman duniya wasu sun tafi cewa yana yiwa wasu sun ce ba su yiwa sun yi tarjihin cewa kawai kuɗin likita da kaza gwamnatoci da kuma masu kuɗi su fitar da kuɗi su taimaka ma musulmi ina fata an fahimci ne to sannan kuma fitar da zakka da kuɗi waɗanga kuɗi da muka kashi naira da sefa can wancan lokaci ana amfani da zinariya ana amfani da azurfa su ne mafi yawanci abin da ake kasuwanci da shi shin ya halatta yanzu a fitar da zakka ta kuɗi wasu malamai sai zabaru su ce a'a can zinariya ta yanzu in ba mai sai da zinariya ba wani fitar da zakka amma malamai suka ce a'a su kuɗin nan da muke gani na takarda an gane ko da waɗancan kuɗin ma dai gaba ɗaya ba sai na takarda ba dan kawai ne shi mun ce na takarda tunda kuɗi suna isu yawa kuma ba na takarda bane akwai abin da ake kira cikin su as-samaniyya al-illa da tassa an ka fitar ma zinari da azurfa cikin su shine as-samaniyya kasancewa su ana iya saye da sayarwa da su to su ma waɗannan kuɗin akwai wannan illa tare da su as-samaniyya za a iya fitar da zakkarsu to kaga ga mas'ala ce da can wancan lokaci babu wadancan kuɗi to kaga waɗannan su ne ake kira al-qadaya al-mu'asira wanda yake dalibin ilimi ya kamata yi ta ka tsantsamo wajen tattauna abin da sai an tara malamai na duniya ka zamura ka fitar da abin nan kuma akwai littattafai da dalibai da malamai suka yi akan waɗannan qadaya kaga in ka diba akwai al-jirahatut tibbiyya na Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti yadda kamar ilimin likitanci da fatoyinsa duk da yake kadibi babban malami ne a fiqhu a duniya an saka masa yana daga cikin manyan mai malaman fiqhu amma cikin masalolin yace wallahi shi shina jin tsoron mai bayani don ganin babu wani magabaci wanda ya gabace shi akan haka kuma ya kai shekara da sai da ya ta balaguro a kasashen duniya yana haduwa da manyan likitoci kafin ya bada hukuncin wata mas'ala to wannan littafin aljirahatu tibbiyya doctorate tana da muhimmanci ni da kaina ma ina da guda a gida akwai kuma littafi fiqhu alqadaya almu'asira na wato Muhammad Zahir Asadullah almakki malami ne a ɗaya daga cikin abinna malamai a Saudiya asalin sa dan kasar Afghanistan ne amma yana gabatar da bincike a Rabitatul Alam alislami kuma yana karantarwa a ma'had na Rabitatul Alam alislami shekarar da muka je a Saudiya a ma'had ya karantar da mu na san shi shakhsiyan sannan kuma akwai mawsu'atul qadaya almu'asira duk da yake na amince wanda yayi wannan littafin akwai dai al-qada'i al-mu'asira kuma mafi yawancin majalisan ne na fiqh musamman majma' al-fiqh al-islami dake Jidda da majma' al-fiqh al-islami dake na Rabitatul Alam al-islami dake Makka da kuma fatawa al-lajnah da'ima da take Saudiya da kuma majlis al-fiqh al-islami da yake Misra zaka iske suna fitar da fatawoyi daga lokaci zuwa lokaci kuma suna da al-majallat majalloli musamman ita majma' al-fiqh al-islami dake abin nan Rabitatul Alam al-islami yana da bincike da yawa sannan shi kan shi fatawa ta al-lajnah da'ima suna da gabatar da fatawoyi zaka iske ayi littafan su ana hada su zaka iske al-qada'i al-mu'asira suna da yawa kinan dalibin ilimi zai iya samun wadannan littafan kuma ya rinka bibiya in an yi wata sabuwar fatawa ya ji abin da duniya take a ciki da kuma dalilan da malamai suka abin nan fada koda kuma ba mu ce wajibi ne dole sai ka aiki da fatawar su ba amma yana da kyau ka santa in ba ka saba musu kuma ka san dalilan da zaka kawo wadanda suka saba ma wannan fatawa din wallahi ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin 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 amin
malan lalle tabbas an yi ja hankali sosai gaskiya saboda abinda zai dan ba mutane mamaki da kuma burgewa da jin dadi wato yawanci mu ne da an ce fiqh kenan kawai mun tsaya
fiqh an ka sani wani wai malikiya kawai ya tsaya
bakin malikiya yi ya san damu mai kokari sai ya ce akwai fiqh al-malikiya
na'am akwai shafi'i
akwai na shafi'iya
akwai na hanabila
na hanabila
da na ahnaf
ahnaf shikenan
daga nan ya tsaya
da nan ya tsaya amma sai ya ji an jiran to fiqh kusan gashi nan kusan da 10 wani
gaskiya
ki to wadanka kuma duk ina an ka samu
haka 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 saboda ai rashin sanin su shine ke kawo dalibai yanzu kaga fiqhul awlawiyat lokacin da aka tambaye shi ka Abubakar Mahmud Gumi da sallah da kuma siyasa wanne ne fi wani sai Sheikh Abubakar Gumi yace a tsaya ai zabe yayi a tsaya yayi ai sallah sai mutane sai suka wadan suka samu dama suka ce ai Abubakar Gumi kafiri ne yace siyasa tafi sallah shi ba haka yace ba ba ce ai addinin sallah ba idan za a zo wajen zabe lokacin sallah yayi musamman kasar da akwai musulmi da kafiri ko kuma kasar da akwai lalataccen musulmi da musulmi na gari to ka tsaya kai zabi musulmi dan saboda kai yarin kafiri ya jagoranci kasa ya halaka ku ai shine da muhimmanci yanzu lokacin da musulmi kafiri na jagorantar Najeriya da Boko Haram ta fito ai bai amfane su da komai ba ai dole sallan nan musulmi suna sallah ana kashe su a musallatai da musulmi suka tsaya aka zabi wanda yake mai dama dama zamu iya cewa misali Buhari kaga sai yasa waɗannan matsalolin kan mu ce Buhari yayi aikin kware wani ce to yalla mallamin ga akwai wani dan APC da ya zuba mai kuɗi to ko ba haka ba almuhimmu dai ya kawo tashi gudunmuwa gurgudun hali a jihar Maiduguri to kaga wannan yana daga cikin abin da ke cewa fiqhul awlawiyat ba cewa sallah ba kasancewa ta tafi abin nan siyasa ta yi sallah a wajen Allah amma in matsala ta zo ana ganin in an tayi an yi sallah halaka za a yi to kaga ya kamata a tsaya a kare wannan halaka sannan aje ayi sallah don Allah bai ce ka halaka kanka ba sannan ka kai sallah domin in ka samu kwanciyar hankali zaka iya yin sallah abin nan ko to in baka samu kwanciyar hankali ba ai babu zancen sallah sai a kashe ka wallahi a'lam
kuma sun ga abin da ya faɗi kai malam
gashi ya bayyana wani ko ya bayyana gare shi bai yarda sai dai sai abar al'amari ga hannun Allah Allah ya yi mu mai kyau
amin amin insha Allah malam Allah ya saka maka da alkhairi
amin
da fatan Allah madaukakin sarki kuma shi ƙara hasken ilimi Allah ya ƙara budi malam
amin amin
kuma Allah madaukakin sarki shi azurta mu aiki da abun da malam ya karanta
amin
muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lahiya kasan mu ne da sauran kasashen musulmai gaba
ɗaya amin amin
wa'annan tashin hakulla da muke ji to Allah ta'ala ya kawo mana
sauki amin amin
sannan muna fatan Allah madaukakin sarki shi ba mu da mana mai albarka sabkan muna ruwa masu albarka
amin amin
kuma Allah ta'ala shi rayar da mu rayuwa mai albarka
amin amin
shiryar da mu na iyalan mu da shugabannin nan
amin
Allah ka juyar da su akan hanya ta da'a da biyayya
amin amin
ana ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kaddara kuma insha Allah ta'ala gobe za mu zawo da wata tsaraba bi iznillahi
insha
Allah Allah ta'ala shi ba mu ikon dawowa gobe da
lafiya amin amin
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh